them I want you.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 18 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanun labarai.
Isra'ila ta kai hare-hare a zirin Gaza a yau Juma'a, yayin da take ci gaba da yakin da ta shafa shekara daya tana yi don murkushe Hamas bayan kisan shugabanta Yahya Sinwar. A yau Juma'a, Ukraine ta ce tana kwashe dabban mutane daga wani gari mai fama da rikice-rikice a yankin arewa maso gabashin kasar. Rasha na nazari kan ko wani sashen rundunar sojanta na cikin shirin yiwuwar barkewar yaki, inda sashen ke gwajin makamai masu linzami na Yars masu cin dogon zango a wani yanki a arewa maso yammacin birnin Moscow.
To, kanin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa cibiyar sa ido kan zirga-zirgar jiragen ruwa ta ƙasa da ƙasa ta gargaɗi Najeriya da wasu ƙasashen yammacin Afirka kan wani yunkuri na maida ruwayensu fagagen aikata manyan laifuka.
Shi wannan wato rashin tsaron na tauraron bangaren ruwa yana da illa da yawa, musamman na farko ga su wato masu tukan jirgin da kuma fasinjojin da ke cikinsa.
Za kuma a ji yadda a bana ambaliyar ruwa ta yi mummunar barna a kasar Chadi, irin wadda rabon a ga irinta tun shekaru wajen 40.
Wannan yanayi da aka samu kai ya dakatar da harkoki na kasuwanci a cikin faɗin kasar. Kasan Chadi rubabbiyar kasa ce, ba ta da teku.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari wanda yau zai leƙa garin fari na birnin Kwannin jamhuriyar Nijar. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma kafin nan, a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Isra'ila ta kai hare-hare a zirin Gaza a yau Juma'a, yayin da take ci gaba da yakin da ta shafa shekara daya tana yi don murkushe Hamas bayan mummunar illar da ta yi wa kungiyar wato kisan shugabanta Yahya Sinwar, da yake yaba da kisan Sinwar. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yakin da harin Hamas na ranar 7 ga watan Oktoban shekarar 2023 ya janyo bai kare ba, amma ya kara da cewa ya kusan zuwa ƙarshe. Ya kira mutuwar Sinwar, wanda ya kitsa hari mafi muni da aka gani a tarihin Isra'ila, babban nasara yayin da mummunan mulkin Hamas ke dabta zuwa ƙarshe. Sinwar shine shugaban Hamas a Gaza a lokacin da aka kai harin, amma ya zama babban shugaban sashen mayakan kungiyar bayan da aka kashe shugaban kungiyar Ismail Haniyeh a watan Yuli. Shugaban Amurka Joe Biden, wanda gwamnatinsa ce ke kan gaba wajen samawa Isra'ila makamai, ya ce wannan muhimmin abu ne ga Isra'ila da Amurka da ma duniya baki daya. A yau Juma'a, Ukraine ta ce tana kwashe dabban mutane daga wani gari mai fama da rikice-rikice a yankin arewa maso gabashin kasar, wanda Kiev ta kwace daga hannun Rasha kimanin watanni 6 bayan da Moscow ta kaddamar da mamayarta a kasar a shekarar 2022. Munanan hare-hare sun shafi wata muhimmiyar tashar jiragen kasa da ke Kupiansk a yankin arewa maso gabashin Kharkiv a cikin 'yan watannin da suka gabata, yayin da sojojin Moscow ke 'yan kilomitoci daga garin. A ranar Talata, gwamnan yankin ya yi gargaɗin cewa hukumomi ba za su iya tabbatar da samar da wutar lantarki da ruwa ga mazauna yankin ba, saboda barin wutar da ake yi akai-akai. Ya kuma umarci farar hula da ke zama a Kupiansk da garuruwan da ke kusa da sabarwaran. Moscow ta kwace garin Kupiansk ne jim kadan bayan da ta fara mamayar Ukraine a watan Fabrairun shekarar 2022, amma dakarun Ukraine suka sake kwato shi bayan watanni 6. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda cibiyar sa ido kan harkokin zirga-zirgar ruwa ta ƙasa da ƙasa ta gargaɗi ƙasar da ma wasu sauran ƙasashen yammacin Afirka kan yadda ake shirin mayar da yankunan ruwayensu fagagen tafka manyan laifuka na ƙasa da ƙasa, muddin dai ba a tashi tsaye an ɗau wasu ƙwararren matakai ba. Daga Abuja ga Hassan Maina kaina da cikakken rahoton.
Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen ruwa ta duniya na bada wannan gargaɗi ne a rahotonta na sulusun wannan shekar kan matsalar fashin teku a duniya, da ya nuna cewar a cikin rahotannin fashin teku 12 da aka bada a gabar tekun Gini daga watan Janairu zuwa watan Satumban wannan shekara ta 2024 na nuna wannan shine mafi karanci tun daga shekarar 1996. Hukumar kula da sufurin jiragen ruwan ta duniya ta ce yayin da ake marabalale da raguwar da ake samu yanzu haka, ana nuna gaba kan tsaron direbobin jiragen ruwa a yankin inda aka sace guda 11 kana ake garkuwa da karin wasu guda 21. In za a iya tunawa dai, tsakanin watan Yuni zuwa watan Satumban, yan fashin teku sun sace wasu fasinjojin jiragen ruwa a mashigin ruwa na Boni da ke Jar Rivers da ke nuna har yanzu tsugunan bata kare ba. Hukumar ta IMB ta ce a cikin jiragen ruwa 62 an yi garkuwa da guda 6, an yi yunkurin kai hari akan guda 9, sannan an bude wuta akan guda 2. Cikin dai harare guda 92, yan ta'addan sun samu nasarar kutsawa cikin jiragen ruwa fiye da kashi 86 da hakan ke nuna har yanzu da sauran aiki. Daraktan hukumar kula da sufurin ruwa ta duniya Michael Hollett ya ce duk da ana ganin raguwar matsalar fashin teku, to bai kamata a yi kwance da saddi ba tare da zama cikin shirin ko ta kwana ba, domin komai ka iya faruwa.
Feel honored being here today to speak on this topic, preserving the underwater, the secure and sustainable use of the underwater.
Wannan rahoto kuma na zuwa ne a daidai lokacin da babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya, Vice Admiral Emmanuel Ogala, ke halartar wani taron ƙasa da ƙasa a ƙasar Italiya, inda ya gabatar da kasida kan samar da tsaro a cikin ruwa don haɓaka tattalin arzikin ƙasa da kare muhalli da kuma irin rawar da sojojin Najeriya ke takawa a wannan fanni.
Africa's blue economy.
Wing Commander Musa Isa Salmanu da ke sharhi kan al'amuran tsaro ya ce duk da ana ganin raguwar matsalar tsaro a gabar tekun Ginin, to amma dai har yanzu akwai bukatar a zauna cikin shiri.
Da zaran aka ga abubuwa sun fara inganta ko kuma yanayi na tsaro ya inganta, sai a kama sakaci kuma. Wannan mun lura da shi ba wurin Gulf of Guinea ba, wato nan maritime din, wato hadda ma tsaro na irin ko gidaje ko kuma yankunan da muke da fama da matsalolin tsaro. Kiran da zamu yi shine cewon da Allah ka zage dantse a ga cewon hakadin bai faru ba, bamu koma gidan jiya ba, saboda shi wannan wato rashin tsaron na tauraron bangaren ruwa yana da illa da yawa, musamman na farko ga su wato masu tukar jirgin da kuma fasinjojin da ke cikinsa, sannan kuma akwai illa sosai ga tattalin arziki.
Win Commander Musa Isa Salman, Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Rasha na nazari kan ko wani sashen rundunar sojanta na cikin shirin yiwuwar barkewar yaƙi, inda sashen ke gwajin makamai masu linzami na Yars da ke cin dogon zango a wani yanki a arewa maso yammacin birnin Moscow, abinda kafofin yaɗa labarai suka ambaci ma'aikatar tsaron ƙasar na faɗa kenan a yau Juma'a. Rasha ta gudanar da atisayen nukiliya lokuta da yawa a cikin wannan shekarar, wani abu da manazarta suka bayyana a matsayin wasu matakai da Rashar ke ɗauka da nufin hana ƙasashen yammacin duniya shiga yakin Ukraine sosai. Atisayen baya-bayan nan na faruwa ne a makon da ƙungiyar dakarun NATO ta gudanar da atisayen nukiliya na shekara-shekara, kuma a daidai lokacin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana shirinsa na samun nasara a yakin. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa a watan da ya wuce cewa Moscow ta faɗaɗa jerin dalilai ko yanayin da zai sa ta yi amfani da makaman nukiliya, hakan na nufin yanzu za ta iya yin amfani da makaman cikin sauki. Ukraine dai ta zargi Moscow da yin barazanar amfani da makaman nukiliya. Rundunar 'yan sandan kasar Philippines ta faɗa a yau Juma'a cewa ta kaddamar da bincike bayan da rahotanni suka ce wasu 'yan bindiga sun yi garkuwa da wani ba'amarki wanda aka harba a kafa a yayin da ya yi kokarin tserewa kafin su ta sakiyarsa zuwa wani gari da ke bakin gabar teku a kudancin Philippines din ta wani jirgin ruwa mai gudun tsiya. Idan ta tabbata lamarin garkuwa ne don neman kuɗin fansa, wannan zai zama abin tunatarwa na baya-baya game da matsalolin tsaro da suka dade suna addabar kudancin Philippines, inda tsiraran al'ummar musulmi suke zama a kasar da galibin al'ummar ta mabiya ɗari Katolika ne.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan kasar Chadi muka dosa, inda a bana mummunar ambaliya wacce rabon a ga irinta tun sama da shekaru 40 ta halaka dimbin mutane tare da rusa gidaje da barnata dukiyoyi masu matukar yawa daga yankin Difa na jamhuriyar Nijar mai makwabtaka da Chadin. Ga Haru Rashidu da cikakken rahoton.
A yanzu haka dai al'ummar kasar Chadi na cikin wani mawuyacin hali sakamakon mummunar ambaliyar da suke fama da ita biyo bayan tumbatsar waɗansu kogi guda biyu mafi girma a kasar ta Chadi da suka hada da kogin Logon da Nashari. To sai dai al'ummar kasar ta Chadi na ganin wannan iftila'in ambaliyar da suka fuskanta a bana da ba taɓa ganin irinta ba sama da shekaru 30 zuwa 40 da suka gabata, ta haddasa ɓanna mai tarin yawa da suka hada da rushewar gidaje gami da asarar filayen noma yayin da waɗansu da dama suka rasa kadarorinsu. Wannan lamari dai na ambaliyar ya shafi larduna 17 daga cikin larduna 23 na kasar ta Chadi, wanda kawan zuwa kimanin 'yan kasar ta Chadi miliyan 1.9 ne suka bar matsugunansu, yayin daga ciki aka samu mutuwar mutane akalla 400 a cewar wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar. Domin sanin halin da ake ciki game da kalubalen da ambaliyar ta haifar a kasar ta Chadi, na tuntubi Abdulrazak Garba Babani, dan jarida ne kuma mai fashin baki a kasar ta Chadi, yayi min karin bayani ta watalho.
Wato kimanin wajen kusan mutum 400 ne suka mutu, kuma an yi asarar gidaje kimanin wato 170, sannan kuma kadada na gonaki inda aka samu asara na 260, da kuma asarar dabbobi masu yawan gaske kimanin wato kusan 70 shi ma wanda aka yi asara. To wannan abu ne da ya tada wa al'ummar kasar baki daya hankali, domin layuka sun yayyanke. Wannan yanayi da aka samu kai ya dakatar da harkoki na kasuwanci a cikin fadin kasar. Kasan Chadi rufaffiyar kasa ce, ba ta da teku, saboda haka duk yawancin kasuwancin ta ta'allaka da Najeriya ne da kuma Kamaru kin baya.
Sai dai game da girman wannan matsalar, na zanta da waɗansu daga cikin 'yan asalin kasar ta Chadi da lamarin ambaliyar ta shafa sun yi ƙarin bayani, suna masu cewa
Jiddo Abba Kumshe. Kasan Chadi yawanci gidajen laka ne, angwanni da dama wanda ruwa ya shiga, jama'a suna cikin dai kalubale. Muna so dai gwamnati dai ta duba dai ta taimaka wayansu su samu su koma gidajensu.
Abdul Ahmad Muhammad
yace, ni sunana Abdul Ahmad Muhammad. A gaskiya a wannan shekarar iftila'in ambaliyar da muka fuskanta ya ritsa da gonakanmu da muke noman masara da hatsi, kubewa, har ma da albasa da dai sauransu. A wannan shekarar akwai yiwuwar za a fuskanci tsadar rayuwa a kasar Chadi. Shin a halin yanzu ko wani kokari ne gwamnatin kasar ta Chadi ke yi domin shawo kan wannan matsalar ta ambaliyar ta shafi al'ummar kasar? Domin amsa ayar wannan tambayar, na saka tuntubar Abdulrazak Garba Babani sai ce,
haka zalika gwamnatin kasar ta Chadi ta miƙa kokon bara ga kawayenta na kasashen duniya.
Mahukunta dai a kasar ta Chadi a yanzu haka na ci gaba da kokarin ganin an shawo kan wannan matsalar, inda daga bisani kuma sun gargadi al'ummar kasar akan su yi taka tsantsan game da shawarwarin da masana ke ba su don kaucewa daga hatsarin wannan ambaliyar, da har ma ake hasashen akwai yiwuwar za a fuskanci zaftarewar laka a kasar ta Chadi. Haru Sule Rashidu, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Haru da wannan rahoton, yanzu kuma gashirinmu na gaba
da dan gari. Shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Masu sauraronmu, barkamu da warhaka tare da sake sada da ku a daidai wannan lokacin, inda za mu gabatar muku da shirin na daɗan gari. Shirin daɗan gari shiri ne wanda sashen Hausa na muryar Amerika ke gabatar muku da shi tare da haɗin gwiwar rediyukan da take kawance da su. A yau ni Asman Musa Azuka na Radio Niya FM Benin Kwanne Jamhuriyar Nijar ne zan gabatar muku da wannan shirin, yayin da a yau muka leka a can garin Fari da ke cikin komin ɗin Basaga Departement ɗin Benin Kwanne wanda buka tattauna da hakimin garin na Fari wanda ya soma da gabatar da sunan shi.
Musa Salihu siya sunana.
To mun iso a garinku domin mu je menene tarihin garin. Menene tarihin garin Hori?
Tarihin garin Hori kashi biyu yake, akwai kwannawa, akwai gobir, akwai akwai makera. Amma ainihin Hori tanta makera ta ne. Kana ji shi wanga ba gobir da zaka sai da aka yaki sai tashi ci kudi ba ku ta daga madadin da ɗinka adar gare mu. Sai suka tashi sun gani. To sai ai hakimi cikin makera ai hakimi cikin wanga. Har zuwa haka nan ake yanzu gida biyu take, amma duka abu guda ne haka, an yi almiya an zanya uwa duka gida dai na ainihi na sarauta Hori gida biyu ne, kuma gidan Gabiru kai jagami da suke, babu mai hodi wani Hori wali mu wani.
Su wane ne makera?
Makera Alu Tsoho.
Waɗanda suka fito da wani yaki ne a makera tunda ka ce
to mu dai ga tarihi su na an kaske su na an kaske makeran nan.
Maraɗa suka isko makeran?
Maraɗa suka iske makeran. Maza maraɗi su sun kaske makera su an kaske nan. To lokacin tsohon ma kuma mutanen makeran wasu su duk ja dai na ainihin su dan abin da Hori ta yi kai azama bai ta yi. Zama ta tashi ta koma zama bai ta yi. Da ta taso da can ne ce ka wanda bakwannai ne suke sun game. Ka ga na shi zama ga na makera kaje biyu suka taso sun koma can suka zamna ka zama uku suka koma nan kala ga naga tsakkuwa. Sun ka zamna nan majiya ta tashe su ruwa na majiya ta tashe su. To ta tashe su nan sai mutane sun kwace. To shi kakanmu wanda ya yi uwayenmu sai ta so komo da sai shekara 12 shi kadai sai mata ta yi. Wanda ya yi uwayenmu ha shi kadai sai mata ta yi. Ta kashi kuma ka tarihin gari duk wannan suke ma an karama shi na shugaban garin nan. Ko ya wuce cikin na lalabuwa. Zuwa ga ka tambaya ta ba. Ayin ka ganin kwanin ya yi rawa sabon yake ba. Ni kuma daga dika masu zake ba ko sai ga ka so ka tambaye ni ka ji ainihin Hori ta tsaya nan sai sun komo ne sun ta zo majiya ta wace su can gaba sun ka zauna amma ko wacin kan wani sun ka taro sun sai an kai alluba tarshin lahiya gan nashi hodi tsohon mu na hada mai ce abinda sun ka zan babu latti 17 sun ka zan babu ka san da jahilciya ci a mu wurin ga bai karbe mu ba ku tashi mu kuma inda mai da ga cikin makiri san ka tsonka suke nan kana ji kashi sai hurta tsaya gata har yanzu kuma nan namu kiwa mu sarau da hakimin nan karda an ce mun an yi gida shugabana an yi idada shugabana an yi hurai shugabana kana sabari na a hwana na da hakimi an yi ankai shugabana a hwana da bar mu bizu bizu shi a yi shi au ubana tana ji Alhaji Sain Haruna kaji hakimi hudu suwa Canada sai wanga mun yanzu
ya ne an kai aka zo aka nemi wannan yanki aka kafa shi
turda kasan taitai mota taitai duniya na kasan mutun in a lokacin duniya ta abaga ko kada kwanni kaga kwannin nan ba ta maka ka hisuwa ka in ka da mutane da ka hulɗa da kai sai su biyo ka ayawa da canje ke ya wadata sai mu kuma inda wani ha abin sai shi sai ga yayi wanta haka na abin yake ga nasu tarihi ka na wayin madada kakannin hasun kai kakannin duk na san wannan na iske su a kuta mu tai gawa da can wuri kaza kai wani ya samu dajin noma a kai wani tabarkal da inda wani yake kai wani ya wadata dai sai ga mutane to sai dole ne tun ga tantaya mutane ta kai gida biyar ko gida goma har zuwa gida 15 minan gaba in ga halimi su kuda shugaba ai musa hakimi su ko to haka na tarihin sarauta shike
ta kai yasa aka sama garin suna Hori
Horin dutsen can kwalkwali na tasiya nan da kai ta garin kari ga kakin ka ne shine an Horin dutsen Hori kar ai ga dokin ne ke wuri mu amma shi da yake Hori da nan an kawo zama wannan bakwalle ta so ya iske bokirin gar ko wacin kan dutsen duk karkara guda ta hakan kusa da kusa sai ga sai dutsen Hori buci na kulkwali na duk sama ne babu wani abu ban da kulkwalin yanzu ka taka hattan dagari sama ka daki ci dusin wannan suka yan kace mai kasun ka hayo nan nan na shi gogan gaba lace shi nan nan da ka tausa su shi mai shi su ko so shi gari kan ga sai shi mai so abai hillaci amma shi ko maki da maza zai na da tare shi amma sai zan kishi maki mani shi asiri sai shi shewa shi ba hollata duk inda sun ka zamna har yanzu akwai zuri'a tana cikin garin gatarin yanzu ma cikin zuri'a tan tashi su hakimai na hilla ne
shi goga
shi gogan zuri'a tai tana cikin gari ta gari ga yana mu tare muke muku ba ka san ga gudatar raba mu
wata jarumta gare shi sosai ke
za kware ku kana mu ga hudun wayan mu ba zarumi na ban zarumi na mayaki na har yanzu akwai zuri'a tai tana cikin garin gana mu lokacin da duk inda kaka da sun ka gusa shi a tare shi duk sun gusa ta da shi yanzu shi a hakimai hilla zuri'a shi yayi dai shi jikokin sai andu jikokin shi ma ba ran ma an kasa jika shi jika shi sarauta ta hilla ta sarkin fulani islam ga ba sarkin fulani ba zaka garin ne na dashe koma tai tare na mutu duk dum don ga uwaye musan kace lokacin in lahuwa da matsala ana lahu ko wannan awaki ai na raƙuma ai na shanu to shi in yazo amsa da kasan shi lahu fulani bai da matsala saboda wace suke to ko izu daji samu lahu na hillani ya iske an da kana inda namu maihi shi ka danta bai lahu gidan ka mutun na dabba ka nawa ta ka lahu shi ka ya faɗa mai sai da kudi shi bashi shi ko daga ba an sai sauna abu sai a bashi kudi mai sai kudin shi shi ba namu hakimi ko mu hakimi ko an sarki to amsa lahu kama suka ce muna lokacin da aka yakin nan in mai aka sun ka to magari ko ba sai ana cewa yankin nafin ba to kuma irin shi ne an ka ce yau muna son mu zo gari ka zama ci garin nan to lokacin da mu sun ce bacci a garin kai
ga lokacin nan
ga lokacin nan yanzu kan zamani ya lalace yanzu kan sai mun duka su ga daki yanka sai ba in kai an ce bara ita bara gata ka ga do hakimar ka an ce daga ce alhurma magaji amma duk hakinka an dada hol ko an dada shi barayana ka samu sarauta barayata
ni a kunshi cikin baraya kina
kada da marzabobi wanda mutanen da kai awo su a kunshi cikin su kan bakin kwatancin da uwa musu kan kai nan dan sun yi lokaci sun kace mun da akwai ma in aka ce hadda hutaci an kace an huta cikin gari gobara da sun kace akwai wasu lalan da idan aka zo cikin hutar an ka kada to ko kowa shi zaman shi mutuwa za ta yi kowa shi zaman shi mutuwa za ta yi ni ma na suke shiga uba na wannan kokon na wata martaba ta layin huta kamar aka ce huta ta kama cikin ta gobara haka to da sun ka zo an kaɗa kokon cikin gobarar ta ta tashi huta ta mutu
kuma kaga haka
ni na gani da wayo nan an kana ga wanga ba ɗaya ba biyu ba ga uba na wannan kokon shi an ga tarihi ba sai Allah ko mun sai dai mun ga kamar iske uba mun san shi sun bar shi nan kakan nan musun yi sun bar shi nan aka ga ɗakin mushiki ko ya wani abu sai mu ko mun gyara shi wani mun kashe ba musu rayi
baraye hakimi kenan
baraye hakimi wali
mutanen fa da wace kabila ce
akwai kwannawa akwai gobara gobara shi kaga su adda cai gida biyar da shidda kwanna su adda tar da goma to duka dai kasan dai duka dai ganin abin shi ka ta yi guda dai guda ta dai lalle ba an ce akwai zaukaki wanda suka zaka ba ma wayan bale kakan nan kamar ka kariya sha maka sai ka zo ka zama cikin shi kana nan kai aure har kai dan ka shi aure har mai shi kanan kanan an garin kenan amma dai ainihin su dai gobirawa na da kwanna babu buru cikin su babu abin ga cikin su sai dai bala ce na fada maka ainihin bala ce na fada maka gogan shine addatan gari a dai ko zaka dai nan su dai an su an ka iske tare waɗannan mutane
to garin ya kai kamar shekara nawa da kafa
to yanzu a nan kuma kasamci 300 mun kai kasamci dan ko ba rawa ne haka kamar sa kwakka ta kai ya tambaya muka ce mai yau yanzu ga gari 300 mun kai kasamci
shekara
awo shekara 300 mun kai kasamci tun da dai ka san da inda ka san an ka ce kakan ubanka yayi ubanka yayi shi ma hagga ubanka yayi hagga diya ne ji kokin shi ai ka san ku lokaci ya tai sai muna kwatanci mai ran kashe mun da dai tsakanin shekara 300 ko 300 ba dan abu kadan saboda ni saboda zaman da kan mai haye kai zaman nan biyar gari ne zama na biyar amma shi kan wanga zama na tsada din tsakanin shi 200 na 200 mun kai kwatancin shi shekara 200 na an yi hulɗa daya tsaf ba wanga zama ba ba wancan zama ba wanga zama ba ba wanga zama ba sadai tsayan da wanga zama gashi dari biyu muka muku tabbaci
ga yanzu menene sana'ar mutanen garin Hori
noma da noman damana da noman rani sai masu ɗan hali su ɗan shagunan su na kasuwanci sai kuma akasari in ka duba yau ka nan ta da yaro sai ga sakane ta wurin bida Ghana Lagos nan dai sauransu duka amma dai abin da sana'ar mu dai daga noman gada damana in ya wuce sai noman rani daga noman gada rani ya wuce sai masu hali ne kasuwanci su shagunan su ko wata sana'a hakan ga yau dai shi dai hewa cikin garin mu
masu sauraron mu duka a nan muka karshen wannan shiri na da dangare wanda Niyas Ban Musa Azeka na Radio Niya FM Benin Kwani na gabatar muku da shi sai kuma wani karo idan mai duka ya kai mu
da dangare shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su
to a gaishe ka da tawagarka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email
sakon mu na farko ya fito ne daga Ismaila Agnes Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Niger yace gwamnatin kasar mu ta Najeriya musamman ma babban mai baiwa shugaba Tinubu shawara akan lamuran tsaro wato ne hurbadu da ya ce makamai da ke hannun 'yan bindiga na fitowa ne daga hannun masu ruwa da tsaki a lamuran tsaron kasar mu ta Najeriya wannan gaskiya ne to amma bukatar mu anan shine a yi duk mai yiwuwa wajen yi wa tufkar hanci sai sakon haɗin gwiwa daga Sanusi Madatai da Magaram da Isuhu Makeri Madatai da Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da kuma Musa Malam Indu Kazawai suka ce hakika muna yabawa gwamnatin mulkin sojan kasar mu ta jamhuriyar Niger domin a yau dududu bata fi shekara guda da watanni uku kacal da hawanta bisa madafin ikon kasar nan ba amma a wannan dan lokaci ta rage mana kudin shinkafa da naman fetur gami da na ganin likita da kuma na siminti da fatan sauran shugabannin mu na Afrika za su yi koyi da wannan gwamnatin tamu sakon mu na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau yace a rayuwa muna da rai kwaya ɗaya ne tal mu rayu a wannan duniyar don haka shugabannin Najeriya ku ji tsoron Allah ku yi wa talakawa aikin da suka zaɓe ku ku yi musu kafin ku taka tarkon mutuwa ku rasa tsuntsu da kuma tarkon saboda haka hattara dai domin ajali baya daga kafa sai kuma sakon Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam Gashuwa suka ce yunkurin majalisar wakilan Najeriya neman gwamnatin kasar ta soke ƙarin farashin man fetur domin kaucewa barazanar tada hankalin al'umma a kasar tabbas abu ne wanda ya dace sakon mu na karshe da lokaci zai ba mu damar kawo muku ya fito ne daga Muhammadu Salihu Kauran Namo daga jihar Zamfara yace shawarar da bankin duniya ya baiwa shugaba Tinubu akan ci gaba da aiwatar da manufofin tattalin arzikin gwamnatin sa masu gauni ya nuna cewa shugaba Tinubu dan koren bankin ne dake aiwatar da manufofin su na rashin tausayi ga al'umma da sunan farfado da tattalin arziki
to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice
to a takaice Isra'ila ta kai harhare a zirin Gaza a yau Juma'a yayin da take ci gaba da yakin da ta shafa shekara ɗaya tana yi don murƙushe Hamas bayan mummunar illar da ta yi wa kungiyar ta Hamas wato kisan shugabanta Yahya Sinwar da yake yabawa da kisan Sinwar Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yakin da harin Hamas na ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023 ya janyo bai ƙare ba amma ya ƙara da cewa ya kusan zuwa ƙarshe A yau Juma'a Ukraine ta ce tana kwashe dubban mutane daga wani gari mai fama da rikice-rikice a yankin arewa maso gabashin kasar wanda Kiev ta kwace daga hannun Russia kimanin watanni 6 bayan da Moscow ta kaddamar da mamayar ta a kasar a shekarar 2022 munanan harhare sun shafi wata muhimmiyar tashar jiragen kasa da ke Kupiansk a yankin arewa maso gabashin Kharkiv a cikin 'yan watannin da suka gabata yayin da sojojin Moscow ke 'yan kilomitoci kadan daga garin
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe, sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da Titayen gabatar da shirin, da producer mu Fiona Nandudo Mai, da kuma engineer mu na yanzu ni Ibrahim Ka Almasi Garba, ke muku fata alheri. Wassalam.